sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 25 ga watan Agustan shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu bayan jin labaran duniya za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce shine fa ke taka birki kan bukatar wasu shugabannin kasashen ECOWAS na gaggauta daukar matakin soji kan masu juyin mulki a jamhuriyar Niger. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mika kansa a gidan yari a Georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar. To ko wadanne darussa ne ke tattare da wannan lamari? Manazarta a fadin duniya kuma ana ci gaba da bayyana tababa kan mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta Wagner ta Russia, Yevgeny Prigozhin. Muna kuma tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum alaikum, barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinkai na barazanar kasar kasar baki daya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a, ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinkai a Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce mummunar fadan da aka yi wato tun tsakiyar watan Afrilun bana tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan RSF wanda ya lalata manyan biranen kasar Juba, Khartoum da Darfur ya bazu zuwa kudancin jihar Kordofan. Babban jami'in na Majalisar Dinkin Duniya ya ce arangamar da ake yi da kuma shingaye da aka sanya akan hanyoyi ya sa abincin da aka tanadar ya kusan karewa gaba daya a kudancin babban birnin Kordofan, Kadugli. Sannan an hana ma'aikatan jinkai kai wa masu fama da yunwa agaji. Yau Juma'a, 'yan Zimbabwe suna dakon sakamakon zaɓe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye akan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe na ƙasar, inda aka samu ɓarkewar zanga-zanga da mummunar tashin hankali a zaɓen ƙasar da aka yi a shekara ta 2018. Bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters, hukumar zaɓen Zimbabwe ta ce jami'ai masu wato jam'iyya mai mulki ZANU PF ta lashe kujerun majalisa 38, yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ta Citizens Coalition for Change ta lashe kujeru 32. Hukumar zaɓen bata kai ga sanar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar ba tukunna. A jiya Alhamis aka kammala kaɗa ƙuri'u bayan wani jinkiri da aka samu wajen raba takardun zaɓe, lamarin da ya sa jami'an zaɓe suka ja lokacin kaɗa ƙuri'a da kwana ɗaya. Shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sifaniya, Luis Rubiales, ya yi amai ya lashe bayan da ya sauya matsayarsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa, inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda ƙarfinsa ya ƙare. Rubiales ya furta hakan ne duk da ƙurar da ya tayar bayan sumbatar wata ‘yar wasan ƙasar da ya yi alaɓanta ba tare da amincewarta ba a lokacin da Sifaniyar ta lashe kofin gasar mata ta duniya. Rubiales ya sumbaci Jenny Hermoso, zakarar gasar cin kofin duniyar a laɓanta a lokacin da ake bikin raba kyaututtuka a Sydney, babban birnin Australia, a ranar Lahadi, bayan Sifaniyar ta doke Ingila da ci ɗaya da babu a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniyar ta mata. Wannan lamarin ya haifar da suka daga ciki da wajen Sifaniya, inda ministocin gwamnati, 'yan wasa da masu horar da su suka nemi ya ajiye aikin nasa. Kafofin yaɗa labaran Sifaniya sun ruwaito cewa Rubiales zai ajiye aiki, kuma ana sa ran cewa zai hakan ne a wurin wani taron kolin gaggawar da kungiyar ƙwallon ƙafar ta kira a yau Juma'a. Sai dai bayan da ya fito ya bada hakuri a bisa abin da ya aikata. Rubiales ya ki mika wuya buri ya hau, inda a ƙarshe ya nanata cewa ba zan ajiye aiki ba. Yayin wata ziyarar aiki a Kyiv, Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya faɗa a ranar Alhamis cewa ƙasarsa za ta tallafa wa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin F-16. Nan take Støre bai faɗi adadin jiragen da za su baiwa Ukraine ba, amma ya ce kila ƙasa da goma ne. Norway ita ce ƙasar Turai ta uku bayan Netherlands da Denmark da suka ayyana baiwa Ukraine tallafin jiragen F-16 don yaƙar Rasha. Kazalika a jiya Alhamis ɗin, Amurka ta kakabawa mutane 11 da aka alakanta su da kwashe yara daga Ukraine zuwa Rasha tare da sauya tunaninsu. A ƙarshe, ‘yan sandan Maui sun bayyana sunayen mutane 388 da aka kasa gano su bayan wutar dajin da ta auku a farkon watan nan. A wata sanarwar bidiyo da aka watsa a jiya Alhamis, shugaban ‘yan sandan Maui John Pelletier ya ce ya fahimci cewa fitar da sunayen mutanen zai iya jefa ‘yan uwan waɗanda ba a gani ba a cikin mawuyacin hali, amma dai za su taimaka wajen gudanar da bincike. Jerin sunayen dai ya kunshi lambar wayar mutanen da inda za a iya samun su. Pelletier ya buƙaci duk wanda sunan shi ke cikin jerin sunayen ko kuma yake da bayani a game da wani wanda ke cikin waɗanda aka bayyana ya tuntuɓi hukumar 'yan sandan Maui ko kuma hukumar FBI. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ba da rahoton cewa a shekara ta 2018 bayan wata wutar daji da aka ta auku a Paradise da ke jihar California, jami'ai sun rage alƙaluman waɗanda suka ɓace daga 1,300 da aƙalla dozin guda cikin wata ɗaya bayan bayyana sunayen waɗanda aka ba da rahoton rashin gano su.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya kuma jagoran kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa shi ne ma yake takawa wasu shugabannin kasashen kungiyar BRICS kan bukatar da suke da shi na gaggauta yin abin wato na gaggauta kai dokar matakin soji kan sojojin da suka yi juye mulki a jamhuriyar Niger. Akan haka Bola Tinubu din ya yi kira ga sojojin na masu juye mulki da su gaggauta yin abin da ya dace domin gudun kai ruwa rana. Yana mai jaddada cewa sun bada dukkan hanyoyin da suka dace na yin sulhu. Shugaban na wannan bayanin ne a lokacin da ya tarbi shugabannin wato wata tawaga ta malama addinin musulunci a ƙarƙashin shugabancin Balalau waɗanda suka kai masa ziyara bayan dawowa da ziyararsu ta biyu a jamhuriyar Nijar. Kuma Umar Faruk Musa ya tattauna da Sheikh Balalau.
Alhamdulillah, babban nasarar da muka samu shine na samun damar tattaunawa da shi shugaban sojoji na can, kuma nan ma mun zo mun tattauna da shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Mun ba shi rahoton da yake nuna cewa su waɗannan mutane musamman na Nijar a shirye suke sun yadda da a haɗu a tattauna a kuma samar da hanya mafi sauki da zai kawo sulhu tsakanin su da ECOWAS. Kuma akwai tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar da Sarki Musulmi sun je bayan zuwanmu. Alhamdulillah sun dawo, kuma na san sun yi bayanai da irin matakan da aka ɗauka. To su dai suna da kukar cewa ya kamata a mayar musu da wutansu, a buɗe boda, a yi duk abin da ya kamata domin saboda tausayawa mutane a ƙasan irin halin da ake ciki, musamman ma akwai asibitoci da yawa za ka samu a ta mace-mace saboda rashin wuta. Kuma dangantakar Najeriya da ita Niger ya kamata a kula da wannan. To alhamdulillah duk dai mun isar da wa'annan koke nasu. Kuma su shugabanni sun ce suna dubawa, amma akwai bukatar mu sake komawa da su na za mu ƙara tattaunawa domin wannan kofa ce kawai da ta rage na suluntawa, ba kofar ɗaukan mataki na yaƙi ba. Idan wannan kofa ne ya toshe gaba ɗaya, to kuma sai a koma kofar amfani da ƙarfi, wanda ba mu fatan haka insha Allah.
Shugaba Tinubu ya bayyana muku cewar shi ne ke taka birki domin kada amfani da ƙarfin tuwo gurin warware wannan matsala.
Na shugaban ECOWAS kuma hakan ne ya nuna shi ke taka birki, yake ɗaukan dukkan matakai ya ga cewa an samu hanyar warwarewa cikin lumana, musamman ma shigowar malamai. Yana girmama wannan shigowa, tunda malamai sun nemi za su shigo su yi abin da ya kamata a hanyar addini. Saboda haka ya ba da dama a ci gaba da wannan tattaunawa cikin lokaci mafi kusa.
Kana tsammanin shekaru uku da sojojin Nijar suka ɗiba su miƙa mulki, ECOWAS za ta yadda? Idan ba za ta yadda ba, watanni nawa kake ganin zai iya zama karɓaɓe?
Ai, ba za ka iya yin wannan magana ba, don ban san mu buƙatar mu ba wai nawa za a yi, me za a yi ba. Mu buɗe hanyar tattaunawa tsakanin su, iya samun juna, wannan ya zo su zauna, mu zauna muna kallo, muna ba da shawaran cewa su sulhunta a samu matsayin da ya kamata.
Kun kwatanta ma sojoji na Nijar cewar laluran nan tana hannunsu domin duk wahalar da 'yan ƙasa ke fuskanta su ne da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga maimakon su kare demokuraɗiyya, kuma inda ba su yi wannan abun ba da ba magana takunkumi ko kuma yanke wutar lantarki.
warai da gaskiya ai da ba shi ya sa muka je din, na gwada musu duk abin da ya faru ai a hannunsu ne, su ne yanzu da haƙi, su ne Allah zai tambaya akan duk abin da ke faruwa a ƙasar. Don haka su nemi yadda za a iya samu fahimtar juna domin ƴan ƙasar su samu sauƙi. Mun gwada musu wannan, ba zan hankali da yin nasiha duka.
Shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta Najeriya kenan Abdullahi Bilalau a zantawarsu da Umar Faruk Musa. To na nan Amurka kuma tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kai kansa a gidan yari a Georgia bisa tuhumar da ake yi masa na kokarin sauya sakamakon zaben shugaban kasa na jihar. An dauki hoton tsohon shugaban kasar kamar yadda aka dauka, wato kamar yadda ake daukar duk wani wanda ake tuhuma da aka aika da shi a jiya a gidan yari. To amma daga baya an bayar da shi beli kamar yadda aka yi rajejeniya da lauyoyinsa tun daga farko. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Professor Bello Muhammad Bada ya ce wannan babban darasi ne da ya kamata kasashen duniya masu tasowa su yi koyi da shi.
Wannan yana nuna maka cewa tsari a wurinsu suna aiki, kuma dokoki a wurinsu suna aiki ko menene girman mutum, kuma kowace irin kujera yake riƙe da ita. Kowa ya san Donald Trump mutum ne kuma wanda yake mai kuɗi, mai hali ne idan kana magana arziki, sannan ya shugabanci Amurka. Kuma ya yi takara na biyu ya faɗi zaɓe, sannan ba yaro na ba, ɗan shekara kusan 77 ne. Amma kuma kaga doka bata cire shi ba, tsari bai bar shi ba. To shi yasa kake ganin su suna yin tsaye a tsarin nan nasu, suna da yate kai da ƙafa domin ya zama darasi ga na baya, ya kuma zama darasi ga wanda ke sama a halin yanzu, ya san da cewa shi riƙa ƙasarsu, shi bi dokokinsu. Komi girman shi idan ya yi kuskure, to lalle-lalle doka tana aiki a kan shi. Wannan idan irin ƙasashenmu ne yana da wuya ƙware da gaske. Da yanzu na an ce ai ɗan ƙabilanmu ne, ɗan addininmu ne, namu ne.
Na'am, wani abu da yake ja hankalin mutane shine irin yadda ake ganin yana da farin jini har yanzu a zukatan da yawa na Amurkawa, kuma ana ayyana shi a matsayin har yanzu shine dan takara na gaba-gaba a cikin masu son jam'iyyar ta Republican ta ba su tikitin tsayawa takarar shugaban kasa. Amma kuma wannan duka bai hana a yi masa wannan ba.
Wannan shi yasa shi kai ne kakan je na hudin ana mai bita da kulli ne, ai haka yake fada. Saboda yana gani shi ga nashi gani irin na 'yan siyasa, yana cewa ana kokari a hana shi takara ne domin an san in ya taka zai ci. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba, matsala ita ce laifi ka aikata shi, an bi duk matakai na ƙasa na bincike da duk matakin da ya kamata a bi. To tun da su sun bi matakan da ya kamata a bi, to irin wannan na kokari ka shafa musu bakin fenti ba shi, sai dai ita doka ita ke kama ka kuma ita ke sakin ka.
Amma ko bayan shi Alagafarta Malam, akwai masu sharhi da dama da kuma dimbin magoya bayansa da duk suke bayyana wannan a zaman cewa kaman siyasa ce kawai, kamar yadda ka faɗa a bita da kulli ne, kuma siyasa ce kawai da ake kokarin ganin bayan shi.
Wata ka san ba ka hana mutane su faɗi irin nasu ra'ayi, wani da ya danganta daga karkata irin wadda mutum ya yi. Inda kake tsaye, to abinda kake hanga ya danganta daga wani gehe kake tsaye. To shi yasa baka hana mutane wannan magana. Amma abinda a tabbaci shi ne dokokinsu suna aiki, kuma bincike suke yi mataki-mataki. Babu shakka idan bi ta da kullina, lalle-lalle alƙalai za su sake shi. In kuma ya aikata za su yi mishi hukunci. Ba shi yiwa duk Amerika ta ga mikai gaba ɗaya a ce shi kaɗai duk farin jini ne, shi kaɗai ke da laifi, ko bisa ga ba shi da laifi. Ai, in ba don haka nan ba, lokacin da shi na shugaban ƙasa, ai ya ƙoƙarta har kotu ya nema shi amfani da ƙarfi ne na shugaban ƙasa domin shi samu nasara a kan zaɓe. Amma kuma tsarinsu ya hana shi.
Yanzu Alagafarta Malam, akwai yiwuwar kwatanta irin wannan a ƙasashenmu, kuma wani hanya kake gani ya kamata a bi domin ganin cewa su ma ƙasashenmu sun bi irin wannan tsari na doka ta yi aiki a kan kowa?
Ƙasashenmu irin wannan shi na da wuya ƙware da gaske, domin mutane ne an ka girka a kan ƙabilanci, an ka girka su a kan ɓangaranci. Duk abin da wani ya yi muna mu a ƙasashenmu shi ne naka, shi ne naka. Don haka in muna son irin wannan ya faru a ƙasashenmu, dole sai an ƙara ilmantar da mutane. To sannan kuma sai an yi tsari irin da jahilci, wanda zai raba mutane da mummunan talauci irin wanda suke ciki da jahilci, wanda zai hana dukiya mutane ƴan kaɗan da suka samu dama su sace ta. To in an irin wannan adalci ya zama mutane sun san in sun yi aiki ana biyan su ladan aikin su, suna iya ci su sha, sun san muhimmancin ƙasa gare su, sun san muhimmancin su ba da rayuwarsu akan ƙasar su, ana musu adalci. To in mun yi wannan muna kai ga irin wannan, amma zai dauke mu lokaci. Ai shekara kusan 200 da sun ka wuce ai mun zauna haka nan a waɗannan ƙasashe namu. Lokacin mulki wanda aka yi na su Shehu Usmanu Fodio har na bayan su ai mun zanna haka nan, kowa yi a wannan lokaci, kowa ne ne sarki ne ko alƙali, hukunci zai haushi. Daga baya da muka shigo mulki irin na mumun iya na zamani, mu ko mun ka shigo da cin hanci da rashawa wanda ya lalata mu da al'amari. To shi yasa sai an yi birgan mutane.
To madallah Professor Bello Muhammad Bada kenan na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto. To tun bayan da hukumar sufurin kasar Rasha ta bada tabbacin mutuwar shugaban rundunar mayakan sa kai ta Wagner Yevgeny Prigozhin, ake samun ra'ayoyi da dama inda wasu ƙwararru suke cewa hatsarin jirgin saman na ranar Laraba ya yi kama da harbo shi aka yi ko kuma bam niyyatarwa tsada shi. Hatsarin da yana zuwa ne 'yan makonni bayan wani bore da rundunar ta Wagner ta yi a Rasha, duk da yake dai an ce an sasanta, to amma manazarta na ganin cewa biri na so ya yi kama da mutum. Farfesa Tukur Muhammad Baba mai fashin baki ne kan siyasar duniya, ya kuma yi duba kan waɗannan zarge-zargen musamman akan shugaban ƙasar Vladimir Putin.
Wato kungiyar da yake wa jagoranci kungiya ce ta sojan gona. Da suke zuwa kasashen duniya daban-daban. A Rasha kuma sun yi wa Rasha aiki a ƙasar Ukraine da sauransu. Aka samu dai tangurda, tangarda haka. To abin mamaki da ya fito daga wannan abin nan yakin da suka je Ukraine shi ne bore da sojojinsu suka tashi za su yi wa Rasha. Abin mamaki ne a ce ƙasa kamar Rasha, wata sojoji da ba nata ba, ba sojojin ƙasa ba, za su fito su yi bore. An yi mamakin ma da yawa mutane sun yi mamakin cewa an ma sasanta ɗin. Bayan sasantawa ɗin kuma sai aka ce yadda aka yi yarjejeniya da shi zai bar ƙasar ya koma Belarus, bai koma ba, ya zauna a cikin ƙasar. Da yawa mutane za su ce anya ko za a zauna lafiya. To ga dai wannan abin da ya faru, ba a san ko hatsari ba ne ko kuma abin da ne da shi wani shiri ne da shi Putin ya masa. To wannan kuma ya karfafa mutane, sun suna karfafa tuhumar su ne ga maganan da shi Putin ya yi. Ya yi ta'aziyya ga rasuwar mutane, mutumin nan ya yi juyayi, ya yi wa iyalinsa jaje, amma sai ƙara da cewa mutum ne da ya yi abubuwa da yawa wanda dabban tsoro, abubuwa da za su kawo barazana ga rayuwarsa. To amma ba komi, ya yi abin da yake so, ya samu abin da yake so, har ya taimaki ƙasa. Wannan taimakon ƙasan kuma ina jin yana nufin ne da wasu abubuwa da ya yi kamar na Ukraine da kuma ƙasashe da yake shiga yana katsalanda, yana yi ne kuma da yawon Rasha ba tare da cewa Rasha ba ne, da nunawa cewa kamfani nasa ne na sojan gona.
To idan aka dubi wannan lamari yana zuwa a daidai lokacin da ita kanta rundunar ta Wagner take kokarin wato gyara gindin zama a nahiyar Afirka, kasancewar yanzu haka tana da dakaru a kasar tsakiyar Afirka da kuma kasar Mali, ana tunanin Burkina Faso ma ta biyo, musamman daga baya-bayan kasar jamhuriyar Niger wadda ke fuskantar barazanar kai yaki na kungiyar ECOWAS, wadda kuma an ji ƙarara ita wannan kungiya tana marawa waɗannan sojoji da suka yi juyin mulki baya. Shin ya kake kallon makomar wannan runduna kenan da kuma ayyukanta a nahiyar Afirka?
Na daidai wato ita wannan kungiyar cikin shugabanninta da ma'aikatanta shi marigayi Grozny shi ya fi fito. Ana hasashen cewa ma kamfanin nan tasa ce. To yana da rundunar jama'a da yawa da ba mu san menene makomarsu ba su kansu, ko suna da wani da zai fito ya jagorance ta. Ba shakka Rasha na amfani da ita, in kuma Rasha na dama shi sojan gona ne na Rasha, kaga Rasha za ta san yadda za ta yi.
In na fahimce ka, kana nufin kenan wannan wata dama ce ga shi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya mallaki wannan kamfanin ko kuma wannan rundunar baki ɗaya kenan?
ko ya mallake ta ko kuma yayi amfani da ita don mu ba mu dauka ma cewa dama ba kamfanin sa bane.
To akwai
akwai yiwuwar wata kila
ya wargaza ta
ko ya wargaza ta ko kuma ya sake mata tsari da shugabanci. Ta san ita kanta faranshi tana da wani rundunan sojoji na yaki a waje, ba wai yaki a cikin ba, a cikin kasan ba. Don haka ina jin Rasha ita ma tana bin sawunsu ne ta samu wani runduna da zai yi yaki ba tare da haikan ya fito da sunanta ba a zahiri. Amma za ta ne a bayan fage suna samun taimako, suna samun kuɗi, suna samun makamai har ma da horo.
To su kuma kasashen da suka fara dogara ga ita wannan runduna a nan nahiyar Afirka kamar ita Mali da kace da kuma kasar jamhuriyar tsakiyar Afirka da kuma ita kanta Niger a halin yanzu, su kuma yaya makomarsu a hali da mutuwar wannan shugaba?
Mutuwar wannan shugaban da zai kawo koma baya ga tsarinsu na tsaro. Amma ni ana hasashen cewa wannan wani dan wucin gadi ne. Kamar yadda na nuna maka, yunkuri da samun ɗanci daga mulkin mallaka na Faransa, mulkin mallaka na Daniya da Faransa take wa wannan kasashen, abin ya kai wani yanayi da dole mutanen kasan za su yi bore, dole za su zo neman yancin kansu. Ba za a iya tsaida wannan ba, ko ba za a iya tsaida Faransa ta yi yunkurin daɗe danne su ba. To kuma ko ina ka san shi wanda yake cikin irin wannan halin zai karbi taimako, zai karbi abin nan tagaji da duk wanda zai taimake shi a wajen wannan fada. Waɗannan ƙasashe kamar su Niger, su Mali da sauransu tuni a ƙasa suke, Faransa ta danne su, amma sun fara yunƙurowa.
To madalla Farfesa Tukur Muhammad Baba kenan, ɗan iyan mutum biyu mai sharhi kan lamuran yau da kullum a faɗin duniya. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Al'adun gargajiya
da wannan kuma muka zo ga wato labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru na Afrika Board. Sai dai al'amuran yana neman rincabewa tsakanin ƴan takarkarin guda biyu, Saidu Bamanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF, tsakaninsa da tsohon kaftin CAF Wuta Zafi na kungiyar kwallon kafar kasar Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions Samuel Eto. Al'umma suna ganin al'amuran za a yi kalan barta a tsakanin su. Malam Zakari Sa'adu, masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar, ko Samuel Eto zai iya hayewa ko kuma Saidu Bamanjoya?
Eto Muhammad Awal Garba, gami da zaben da za a yi ranar 11 ga wannan wata da muke ciki, wato ranar Asabar kenan, Kamaru ta dau zafi a kotu ne bangare, ana nan ana yakin neman zabe tsakanin wato Samuel Eto Face da kuma Saidu Bamanjoya mai barin gado. Kuma sanin kowa ne Samuel Eto Face yau kusan watanni biyu kenan ya gabatar da kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben. Kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato ƴan wasan kwallon kafar kasar Kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira Sinafok, da ani wato tsohon dan wasa Shirimin Shitap yake jagoranta. Kwanakin baya zance yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk tsofaffin ƴan wasa su mara wa Samuel Eto baya. Kuma a yanzu haka nan Samuel Eto ya samu goyon bayan ma shi kanshi Emmanuel Mabwanki Sack, wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen. Ya jinye kansa ya ce zai mara ma Samuel Eto baya. To ga dukkan alamu sai zama da cewa ita hukumar wasan kwallon kafan kasar Kamaru, hukumar wasan kwallon kafar wato nahiyar Afrika CAF da ita FIFA ta jawa gwamnatin Kamaru kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar, saboda da akwai kishin-kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin Kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa. To wannan shi ne abin da zan iya gaya maka a halin yanzu.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tobo da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, shugaban hukumar jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Juma'a cewa rikicin Sudan da matsalolin da ake fuskanta wajen gudanar da ayyukan na jinkai yana barazanar kasar kasar baki ɗaya. A wata sanarwar da ya fitar a yau Juma'a, ofishin babban jami'in gudanar da al'amuran ayyukan jinkai na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya ce mummunar fadar da aka yi tun tsakiyar watan Afrilun bana tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan RSF wanda ya lalata manyan biranen kasar Juba, Khartoum da Darfur ya bazu zuwa kudancin jihar Kordofan. Yau Juma'a, 'yan Zimbabwe suna dakon sakamakon zaɓe yayin da jami'an tsaro suka sanya shingaye a kan hanyoyi zuwa cibiyar tattara sakamakon zaɓe na ƙasar, inda aka samu ɓarkewar zanga-zanga da mummunar tashin hankali a zaɓen ƙasar da aka yi a shekarar 2018. Bisa rahotannin kamfanin dillancin labarai na Reuters, hukumar zaɓen Zimbabwe ta ce jam'iyya mai mulki na ZANU-PF ta lashe kujerun majalisa 38, yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ta Citizens Coalition for Change ta lashe kujeru 32. Shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Sifaniya, Luis Rubiales, ya yi amayya lashe bayan da ya sauya matsayarsa ta cewa zai yi murabus daga mukaminsa, inda ya jaddada cewa ba zai ajiye aikin nasa ba har sai inda karfinsa ya kare.
Da masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Tess McConnell da ya shirya ya kuma ba da umarni, har ma da injiniyanmu na yanzu David Greenberg. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.